This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 25 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Baba, ba mu kani labarai.
To Baballe, da yammacin jiya Juma'a ne majalisar dattawan Amurka ta amince da Pete Hegseth a matsayin wadda shugaban Donald Trump ya nada shi sakataren tsaron Amurka. Hamas ta shirya ta saki wasu matan Isra'ilawa guda hudu da ake garkuwa da su a yau Asabar a wata musaya da sakin fursunonin Falastinawa a karo na biyu karkashin shirin tsagaita wuta a Gaza. Kana 'yan tawayen Houthi a kasar Yamal sun sake tsare ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya guda bakwai a cewar shugaban na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Juma'a.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkokin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan ayyana Lakurawa a matsayin kungiyar ta'addanci.
Zai ba mu jami'an tsaro a daman su bi su da duk wani abin da suke da shi wanda kuma har ya zama cewa sun murkushe wannan kungiyar.
Sannan za ku ji abin da wasu 'yan kasashen Afirka ke cewa dangane da wasu matakai da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka.
To mataki na shugaban kasar Amurka yace kuma zai fita cikin hukumar lafiyar nan. Gaskiya na Allah wannan mataki ne muna roƙon Allah, muna roƙon shi da ya duba dai ya janye wannan maganar nan.
Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makeri zai gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. Da yammacin jiya Juma'a ne majalisar dattawan Amurka ta amince da Pete Hegseth a matsayin wadda shugaba Donald Trump ya nada sakataren tsaro, amincewar da ya dauki salon siyasa da kuri'u 51 akan kuri'u 50 na waɗanda ba su amince ba. Kuri'ar mataimakin shugaban kasa J.D. Vance ita ce ta raba gardama bayan da sanatocin suka yi kankan da kuri'u 50-50. Wannan ne dai karo na biyu a tarihin Amurka da wani mataimakin shugaban kasa da ke zama shugaban majalisar dattawa ya kada kuri'a da ta raba gardama. Kuri'a ta biyo bayan muhawarar da majalisar dattawan ta tafka a kan cancantar farar hula ya dauki babban mukami na ma'aikatar sojin kasar domin kula da sojoji. A sauraron amincewarsa a farkon wannan wata, Hegseth ya faɗa wa majalisar cewa zai dawo da lissafi a babbar ma'aikatar sojin kasar. Hamas ta shirya ta saki wasu matan Isra'ilawa guda hudu da take garkuwa da su a yau Asabar a wata musaya da fursunonin Falastinawa a karo na biyu karkashin shirin tsagaita wuta a Gaza. Hamas ta ambato sunayen matan a jiya Juma'a da Karina Ariev, Daniela Gelboa, Nama Levy da kuma Liri Alberg. Dukkan mata hudun duka sojoji Isra'ila ne da aka sace su daga tungar soji da ke kudancin Isra'ilan a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 lokacin da Hamas ta kaddamar da hari. Ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya tabbatar da samun jerin sunayen mutanen ta hannun wakilai masu shiga tsakani kuma zai mai da martani daga baya. Yau da rana ne dai ake sa wato musayar fursunonin za ta fara aiki a ranar 19 ga watan Janairu, ranar farko na tsagaita wutar. Hamas ta sako matan Isra'ila guda uku a wata musaya da aka sako fursunonin Falastinawa 90. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen Houthi ta kasar Yamal ta sake tsare ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya guda bakwai a cewar shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniyar a jiya Juma'a. Wani yunkurin na 'yan tawaye na baya-bayan nan da ya auna wato ma'aikatan jinkai. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da a sake mutanen cikin gaggawa ba tare da wani sharaɗi ba wanda ake tsare da su a kasar Yamal wadda take fama da mafi tsananin buƙatar taimakon jinkai a duniya. ci gaba da tsare ma'aikatan jin kai ba abu ne da za a lamunta da shi ba, Guterres yana faɗa a wata sanarwa, inda ya ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki domin ganin an sako mutanen da ake tsare da su. Kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran ta tsare ma'aikata da dama daga Majalisar Ɗinkin Duniya da ma wasu ƙungiyoyin jin kai, galibi tun cikin tsakiyar shekarar bara.
To nan ba da jimawa ba, baba zai kawo mana ƙarshen labarin duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da wasu sassa a Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar rashin tsaro da ya addabe su shekara da shekaru, wata babbar kotun tarayya Abuja ta ayyana Lakurawa a matsayin ƙungiyar ta'addanci. A hirar da ne da masanin tsaro Wing Commander Musa Salmani mai ritaya, na fara da tambayarsa ko ya yake kallon ayyana Lakurawa a matsayin ƙungiyar ta'addanci, sai ya ce:
To, na farko dai sai na ce wannan al'amari ne wanda daman can ya kamata da tuntuni ma aka yi haka. Wato, saboda ita ƙungiyar nan ta daɗe, ko da wani manufa ta zo da shi ko kuma ta shigo Najeriya, da wannan manufa ya riga ya canza, dole a ɗauke ta a matsayin abinda take yanzu. Abinda kuma take yanzu shi ne cewon ƙungiya ce da ke amfani da yanayin ta'addanci wurin takura ma jama'a da ɓata dukiyoyinsu da kuma hallaka rayukansu. Kuma yadda aka bi ɗin ya nuna cewon mun koyi darasi akan abubuwan da suka faru na baya. Domin a baya a wasu ƙungiyoyin kawai zuwa aka yi aka zo aka ce yau mun maida su ƙungiyoyin ta'addanci ba tare da an bi yadda wato doka ta faɗa ba. Yanzu yadda aka je kotu ita ne ta ayyana, dama ita ne ke da wannan ɗin yin haka ɗin. Wato ya nuna cewa mun koyi darasi, kuma tunda dai an yi haka zai ba ma jami'an tsaro daman su bi su da duk wani abin da suke da shi, wanda kuma har ya zama cewa sun murƙushe wannan ƙungiya. Saboda haka abu ne mai kyau, kuma muna fatan zai ba ma su kansu hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnati wato dama da kuma wannan ɗin cewa su bi su gama da su.
Sojojin Najeriya sun shafa tsawon shekaru 16 suna yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Sannan a shekarun baya-bayan nan an samu ɓullar 'yan bindiga da ke sace mutane da kashe mutane a wasu lokuta ma a arewa maso yammacin ƙasar. Ba ka ganin wannan ayyana wannan ƙungiyar ta Lakurawa zai ƙara wa sojoji aiki da yawa?
To, ai, ko an ayyana su haka ko ba ayyana su ba, damu mutane ne waɗanda tuntuni sun nuna cewon ga nasu ga yadda aƙidansu take, wato ta ta'addanci. Wato, ayyana kawai ya ba da dama ne na tunkaransu ko kuma na tunkaransu da wasu tactics su idan ba terrorist ɗin bane aka yi za a iya cewa an tauye haƙƙin bil'adama ko kuma waɗanda ake ganin. Saboda haka daman sojan Najeriya gaskiya ne abubuwan da suke yayi yawa, wato an stretching ɗin su. Idan ka duba ba kawai arewa maso gabas ba ko kuma arewa maso yamma, har da ma wasu wurare kaman gabas wato south south da south west da ko ina. Sojan Najeriya kusan ko ina yana nan, yana aiki ɗaya ko kuma a south east ma inda ake maganan su waɗannan usuma da ke ƴan ta'addan na IPOP. So yake ga cewa wannan kawai wani ƙari ne suka samu, wanda daman suna da ayyukan nan, amma na tabbata ina da yaƙinin cewa aiki ne da za su iya yi. Kawai abin da suke buƙata shine ƙarin yawan jami'ai da kuma wasu technology wa'inda zai sauƙaƙa masu aikinsu da kuma mobility, wato kamar motoci da sauransu wa'inda zai sauƙaƙa aikin da suke.
To, yanzu me ya kamata 'yan Najeriya su yi?
To, abubuwa biyu ko uku ya kamata 'yan Najeriya su yi. Na farko, sojanka da ka mu muka ɗauki sojojin nan aiki saboda kuɗin jama'a ake biyansu, harajin jama'a ake biyansu, duk wani abun da ake biya. To, kamar kai ka ɗauka, idan ka ɗauki mai gadi a gidanka, me za ka yi? Ina jin za ka bashi kayan aiki, sannan kuma in ka bashi aiki kayan aiki da kuma shi kanshi aikin za ka dinga waiwaya da bibiya ka ga ya yake ma wannan aikin. saboda haka na farko su ba ma sojan Najeriya haɗin kai, su ba su goyon bayan, bayan sai haka su dinga waiwaye kuma su nemi gwamnatocinsu a kowane mataki na gwamnati su dinga sa ido. Su jama'a su sa ido, su nemi gwamnati ta sa ido a kan cewa wannan aikin da aka basu ya suke, wannan dukiyar da aka basu da ya suke amfani da ita, waɗannan makaman da aka basu da ya suke amfani da su. Kuma wannan saboda ta haka din ne zai zama cewa su kansu sojojin suna da wannan sun ɗauki ƙudurin cewa za su yi wannan aikin. Ya san cewa jama'a za su wato abinda Bature ke cewa zai hold them accountable a kowane mataki na tabbatar da cewa sun aikin da aka basu a kuma yadda ake son su yi wannan aikin.
Win Kwamanda Musa Salmani mai ritaya kenan a hirar da ni da shi. Nan gaba kaɗan za ku ji abin da wasu 'yan ƙasashen Afirka ke cewa dangane da wasu matakai da sabon shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani harin jirgi mara matuki a kan asibiti ɗaya da rage yana aiki a Alfasha a yankin Darfur na ƙasar Sudan ya kashe mutane 30, kane jikata wasu da dama a cewar wata majiyar kiwon lafiya a yau Asabar. Harin bam da aka kai a asibitin 'yan Saudiya da yammacin jiya Juma'a ya yi sanadiyar lalacewar ginin asibitin inda ake ba da kulawar gaggawa. Majiyar tana faɗa wa kamfanin dallancin labaran Faransa AFP wadda ta nemi a saka yata domin tsoron ramuwar gayya. Nan take ba iya gano wani ɓangare na rikicin Sudan ne ya ƙaddamar da wannan harin ba. Tun cikin watan Afrilun shekarar 2023 ne ake gwabza yaki tsakanin sojojin Sudan da sojojin sa kai na RSF wadda ta yi nasarar kwace kusan baki ɗayan yankin Darfur da ke yammacin ƙasar mai faɗin ƙasa. Sojojin RSF sun yi wa Alfasha ƙawanya, babban birnin jihar wato Darfur ta arewa, tun cikin watan Mayu, amma dai sun gaza ayyana kwace birnin, inda wata kungiyar 'yan bandiga mai ƙawance da sojojin ƙasar take ta shakura su a baya. A ƙarshe, a yau Asabar ne shugaban ƙasar Moldova Maya Sandu ya kai ziyara a Kyiv domin tattaunawa da takwarorsa na Ukraine Volodymyr Zelensky, yayin da ake ƙara samun tankiya a Transnistria, wani yanki na 'yan awari da ke tare da Rasha na Moldova da ke makwabtaka da Ukraine. Yankin mai yawan al'umma da suka kai rabin miliyan yana fuskantar ɗaukewar zafi, ruwan zafi da kuma wutar lantarki tun farkon shekara saboda yankewar yarjejeniyar Kyiv da Moscow, wanda ke sa wato yankin na samun wutar lantarki da kuma iskar gas daga ƙasar Rasha.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to batun aure tsakanin masu jinsi iri ɗaya da kawo ƙarshen bada shaidar ɗan ƙasa ga jariran da iyayensu ba 'yan ƙasa ba, da kuma ta sake yar bakin haure, da kuma fitar da Amurka daga wasu kungiyoyi da yarjejeniyoyin na ƙasa da ƙasa, suna daga cikin matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka a ranar farko da ya kama aiki a wa'adin mulkinsa na biyu. Shin yaya mutane a Afirka suka ji da haka? Ga abin da wasu ke cewa.
To gaskiya ransawunsa da ababen da ya ce zai ɗauka da fansa, gaskiya abin ya yi kyau, saboda ka ga maganan yan ludu din nan
auren jinsi
bai yi ba, bai da kyau, da ya ce shi yanzu ya gana ma aure guda biyu kawai, menan yanayin namiji da mace ne ya gana mai, ba ruwan shi da wani magana auren jinsi. Wannan kasan ko a addinance ma bai kama, bai da ma da kyau.
Ya kawo wani sabon doka a can Amerika, idan mutum ya zo can da matansa ta aihu ba zai zama ɗan American ba. Ni ma na goyi bayan wannan, domin abinda sansa na goyi bayan wannan, saboda manyanmu idan musu izina su zauna kasansu su tada wannan kasan, su duba wannan kasan yanda kasan nan za ta tafi. Idan kasan ta yi kyau, to ina tsammani kowa ya ta aihuwa nan ba shaje Turai ba. Idan suka bata kasan nan ne, to lokacin suna gudu, suna zuwa ce suna cewa su ɗan America ne, ɗin su America ne. Amma inda kamar Trump ya fadin nan, ni ma na goyi bayan maganar sa. Muna fata Allah sa zo muna alkhairi.
Bisa haraka yanayi ya je America da jabi sa harka COP. Kuma COP sin conference inda duka duniya take mayan kasashe suke haduwa don su daki matakai bisa abin da shahi yanayi environment kuma kush da zone sauransu wanda yau su ne a da mayan kamfanuka wanda ke bata yanayi don kenan su ne kamata a ci sun daki matakai domin su rage aiki da wannan kalanzir da sauransu wanda ke bata yanayi.
To matakin da hukumar abin da America shugaban kasa America ya ce kuma zai fita cikin hukumar lafiyar nan, gaskiya na Allah wannan matakin da muna roƙa Allah, muna roƙan shi da ya duba dai ya janye wannan maganar nan, saboda in ya fita suka fita cikin wannan halin na gaskiya mu Africa al'amarin ne ya zama muna babban aiki, saboda mun san suna da kudi kuma suna taimako Africa, saboda taimakon su kuma nan ko menene Africa na akwai masu kudi amma taimakon su na talakawa su mu talakawa da buki cikin Africa muna da yawa mun fi masu kudi, to shi da ya duba dai ya muna sassauci ya so a duba a sasanta.
Dalilin bangon shi ya kawo yau gida aka huta, shi ya kawo kuma gida wani abu ma bai fin karfinsu, iyaye kuma da ba su da shi yaransu suka bi wannan anya suka ta yau dalilin wannan iyaye sun samu yanda suke so, shi sa ya hankuri saboda Allah da Annabi ya dubi girman Allah ya yi hankuri ya bar su ta bi bangon nan suna shiga.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirinmu na yau za ku ji cewa wani babban batu da ke sanadiyyar asarar rayuka da dama a kan hanyoyin Najeriya shine wutar da ke tashi bayan motocin dako mai sun fadi kan hanya kana mutanen gari su je ɗiban mai. Irin waɗannan haɗuran da suna neman zama ruwan dare a ƙasar da tafi kowace ƙasa haƙo man fetur a nahiyar Afirka, lamarin da ya sanadiyyar mutuwar mutane da dama a ƙasar wadda ke fama da matsalar tsadar rayuwa da tarihi. A makon da ya gabata ma an sake samun faruwar irin wannan bala'i a jihar Neja, inda nan take hukumomi suka ce mutane 60 ne suka mutu, sai dai alƙaluman waɗanda suka mutu na ta ci gaba da ƙaruwa kamar yadda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya yi ta mana ƙarin bayani.
Kawowa yanzu dai mutane 100 ne aka tabbatar da mutuwarsu a hadarin tankar dakon mai da ya faru a garin Dikko ta jihar Neja, Najeriya a ƙarshen makon nan da ya gabata. A wata sanarwa daga daraktan yaɗa labarai na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Najan Ibrahim Husaini ya ce da sanyin safiyar Talatan aka samu ƙarin mutuwar mutane 2 bayan da dama mutane 98 suka mutu a baya.
Jiya 98 ne muka taya bisa yanzu kuma aka ce mutum 2 da su kuma.
Ya zama 100 kenan ko? A ina ne suka mutu a asibiti ne?
Wannan suka wuce gida abin su ne. Wannan ma san suna nan ba sai yanzu ne yake suke fitowa.
Okay, ba ku san da su ba da can da farko. Na'am, yanzu wanda ke asibitoci yanzu su nawa ne yanzu?
Ka shi ne ba zai a ce ba ka san zuwa kwashe su an kai su asibiti Abuja.
A halin yanzu dai gwamnatin Najeriya ta dauki nauyin kula da waɗanda suka samu munanan raunuka a babbar asibitin ƙasa da ke Abuja, kamar yadda Ibrahim Husainin ya yi ƙarin bayani.
What happened that the Minister of State, the Minister of Information, is the former Minister of Humanitarian, who had a room to work away in the Mutani Apaches to Abuja, and after they have done a the government is taking the
ability. Okay, government is at the beginning of the security.
So, 14 seconds here, Sunday after 12,
Egefan kuma an samu ƙarin faduwar wata motar tanka da ta ɗauko man gyaɗa a garin Bidda ta jihar Niger, lamarin da ya sa wasu mutanen yin tururuwa zuwa ɗibar ganimar man gyaɗar a wurin. To amma jami'in yada labarai na hukumar bada agajin ta jihar Niger Ibrahim Husaini ya ce sun dauki matakin fatattakar mutanen
na bidda mai gidane
kuma ba wanda ya samu rauni a wurin
to ba ga ya samu ba wuta amma mutane suna to rushin su doka mu amma an samu makadan toro an kore su
yawa dama bayanin da zan maka kenan mun ga a bidiyo ya nuna mutane na ta karakai na wurin
eh suna nan amma a kace an ga samu anci nasara an kore mutane
amma akwai wani gargadi da kuke ma jama'a yanzu
Muna yi musu gargadi kan cewa wannan abun itla'in wani abu ya faru kada mutane su je wajen mu kuma gama ma kuma da tsoro su yi su full force
a yanzu dai hukumomi sun bayyana cewa suna hada hannu da kungiyar direbobin tanka ta Najeriya domin duba sabbin hanyoyi na shawo kan matsalar gobarar tankunan da ke haddasa mummunar hasarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga ƙarshen hirar da muka faru da Isa Ali na kungiyar Val My Fabtukakiya ya tsara a Ghana akan matakan da mahukuntan Ghana suke dauka na hukunta masu laifi akan hanyoyin ƙasar.
To amma babban abin da kuma mutane suke tunani muna da wasu direbobi ma da ba lasin nema da su ba to irin wannan idan suka yi rashin gaskiya ko da kamar ta kama su sannan kuma ba su da lasin ma bare su je su sake ainihin yasunan shi baka ganin akwai bukatar banda ainihin direban ma a sa ido kan motar da aka yi kuskure ko kuma aka yi laifi da ita don saboda in ya dace direba bai da lasin ma an yi a kama motar domin cin mai shi tara
na gode baba sai in ce akwai shirin da sai mu ce shekaran da ya wuce kai wasu sakiya cikin harkokin registration mun kai duba kamar yanda ka sani wani shekaru da dama in ka zo mutum da ya zo da mota sai ya dan kai takarduna baya ya kai takarduna sai ya kai sai mu ce takardar vote kenan vote wani ID dai license ne wani takarda ne sai ka kai in ka kai DVN sai ka ga har register ka amma sai mu ce 2024 safiya na zo sosai shi ne me yanzu Ghana in ka zo da sabon mota ka shigo da sabon mota kana son kai amfani da shi ka register a baka number yanzu an doki biometric ka an doko hoton hannunka da wuskanka kamar yanzu kamar yanda dai muka san yanda za a yi ana neman mai mota yanda za a iya a ga mai mota saboda yanzu kowane mota kaga sabon mota tun last year da kaga ya shigo gari duka imana kuma abanda a doki hoton hannun nan ai ka san ka thumbprint kuma a doki banda hoton hannun da wuskanka kuma direct za a doki yanzu sai a manna ka a doki sunanka da wurannan na duka sai a saka kan motar nan so in yanzu ma'ana in wani ya doki mota na ba da sani na ba ko da sani na kan me shi bai da hanya ya yi tuki bi ma'ana me shi bai da license kenan gwamnati ba ta ba me shi license ya yi tuki ba sai me shi ya doki mota na da sani na ko ba da sani na ba hal motar ya je ya samu hasari ko ya buga wani ya kashe ko ya samu kuskure an driver ma matuki ya gudu ba damuwa gwamnati za ta nemi mai mota ne so yanzu karfi duka na kan mai mota ne kai da kake rike da mota in kai kuskure wani ya doki mota ka san mai shi bai da license in ya ce yayi kai mai mota dan za a kama amma in dai an kama wanda ya tuka mota alhamdulillah doka ta aiki kan shi amma an doki nauyin duka an jibiya ma wanda an ka register sunan shi kan mota so yanzu haka ba yanzu ba da hairi ba ne bai dace ba kana da mota ka doki ka ba wanda baka ga license shi ba yanzu wannan bai aiki kuma ka san ana dokan motoci ana ababai da daman da bai da kyau kaga ne ana dokan mota a jai sati so bi ma'ana yanzu in dai motan ka san kan sunanka yake an ka saci motanka nan da nan sai ka je ka gama yan sanda amma in ba ka je ka gama yan sanda ba an ka ga motanka wani wuri ko ai mugu da shi ko an je an buga wuri da shi nauyin duka gaskiya ya faɗi kanka kai gwamnati za ta kama
Juma Dalla, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Fiona Wamagi wadda ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakon da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace shin waya ake ciki ne game da batun aikin haƙo man fetur a arewacin Najeriya, ko dai an yi mana talekota koma ne? Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, yace gwamnatin kasar mu Najeriya ayyana 'yan kungiyar lakura a matsayin 'yan ta'adda a hukumance, hakan ya yi daidai. Sannan muna yaba wa jami'an tsaro da suke ci gaba da fatattakar 'yan bindiga a dazukan Zamfara. Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaro nasara tare da ganin bayan ƙarshen 'yan ta'adda, amin. Sako daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi, Najeriya, mamba kungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan Mesaje Toro da Sanusi Maɗatai da Magaram da Haddabi mai kwamfuta mai yama na Comrade Ibrahim Lara Gabta, suka ce salam biyoyi Hausa. Kafa rundunar yaƙi da ta'addanci da ƙasashen Mali, Burkina Faso da Nijar suka yi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya biyoyi Hausa, mun gode. Sai saƙon Isuhu Makeri Maɗatai da Magaram, ya ce salam biyoyi Hausa, don Allah ku mika mana saƙonmu zuwa ga ministan wutar lantarkinmu na Nijar. Da Magaram mun daɗe, 'yan garin Maɗatai har yanzu ba a janyo mana wutar lantarki ba. Hakan ƙwarai, muna da koma baya na tattalin arziki. Allah ya sa kiran ya kai ga inda ya dace. Saƙo daga Ali Yahya Jafaru Guru ya ce, muna jinjina rundunar sojan Najeriya a kan har-haren ba sani ba sabo da take kai wa 'yan ta'adda da ke addabar jihohin Zamfara, Sokoto da Katsina. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya da sauran duniya, amin. Madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a taƙaice.
Da yammacin jiya Juma'a ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Peter Hegseth a matsayin wadda Shugaba Donald Trump ya naɗa sakataren tsaro, amma amincewar ya ɗauki wani salon siyasa ne da ƙuri'u 51 akan ƙuri'u 50 na waɗanda ba su amince ba. Ƙuri'ar mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance ce ta raba gardama bayan da sanatocin suka yi kankankan da ƙuri'u 50-50. Wannan ne dai karo na biyu a tarihin Amurka da wani mataimakin shugaban ƙasa wadda ke zama shugaban Majalisar Dattawa ya ƙada ƙuri'ar da ta raba gardama. Hamas ta shirya ta saki wasu matan Isra'ilawa guda hudu da ake garkuwa da su a yau Asabar a wata musaya da sakin fursunoni a karo na biyu a ƙarƙashin shirin tsagaita wuta a Gaza. Hamas ta ambato sunayen matan a jiya Juma'a wadanda aka sace su daga tungan sojin Isra'ila, wato ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023, lokacin da Hamas ta kaddamar da hari. 'Yan tawayen Houthi a ƙasar Yemen ta sake tsare ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya guda 7, a cewar shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a, wani yunkuri na 'yan tawayen na baya-bayan nan da ya auna ma'aikatan jin kai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da a saki mutanen cikin gaggawa kuma ba tare da wani sharadi ba, waɗanda ake tsare da su a ƙasar Yemen wadda take fama da mafi tsananin buƙatar taimakon jin kai.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Sanisto Turakin Katsina bisa ɗaurin auren 'yarsa Aisha Lawal Sanisto da angonta Shaban Ibrahim Sharaɗa wanda aka ɗaura a yau Asabar. Allah ya ba su zaman lafiya, amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Fiona Nanduduwa Mai wadda ta daidaita mana sauti kuma ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yanzu Al, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku ne lafiya.